Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a yau Talata 14 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta bada damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60, yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Hannayen jarin bankuna Amurka sun faɗi a jiya Litinin, duk da cewa shugaban ƙasa Joe Biden ya tabbatar wa Amurka cewa tsarin bankuna Amurka bai da matsala. Yawan aukuwar laifuffukan nuna kiyayya a Amurka ya ƙara matuƙa a shekarar 2021, inda ya kafa tarihi a wasu lamura kusan 11,000 da suka auku, a cewar hukumar FBI a wani rahoto.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa, yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben gwamnoni a wasu jihohin Najeriya, magabata da sauran masu ruwa da tsaki na jan kunnen masu yin kalamanta da hankali.
Duk magagadin da ake faɗa akan maganan addini da sauransu, wani abu ce wanda insha Allahu ta'ala mu jihar Nasara ba za mu yi shi ba. A masallatanmu da ya kama mu musulmai, kullum muna kira ga mutane mu sani cewa abinda zaman lafiya bai kawo shi ba, tashin hankali baya kawo shi.
Bayan nan za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a Najeriya ta yi ƙarin bayani kan zaɓen gwamnonin jihohi da na 'yan majalisun jihohi da za a yi a ranar 18 ga watan Maris.
Hukumar zaɓe ta buƙaci dukkan jami'in siyasa da su ci gaba da gudanar da yakin neman zaɓensu har zuwa ranar 16 ga watan Maris, sa'o'i 24 kenan ga ranar zaɓe.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Ali Mustapha Sakko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta bada damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60, yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Tawagar wakilan Rasha a tattaunawar da aka yi da manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ganawar da aka yi a jiya Litinin a matsayin cikakkiya kuma mai kyau, amma ta ce Rasha na son ganin ci gaba mai ma'ana akan wata yarjejeniya makamanciyarta game da batun fitar da kayayyaki daga Rasha kafin wa'adin yarjejeniyar fitar da hatsi ta Ukraine ta sake karewa. Shirin fitar da hatsin da ake kira jigilar hatsi a Bahar Aswad ya ba Ukraine, da ke zaman ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke kan gaba wajen noman hatsi, damar jigilar abinci da taki daga tashar jiragen ruwa na Ukraine guda uku. Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya ne suka shiga tsakani wajen cimma yarjejeniyar a watan Yulin da ya gabata don taimakawa wajen shawo kan matsalar ƙarancin abinci a duniya, kuma aka tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki 120 a watan Nuwamba. Rana Asabar ake sa ran wa'adin yarjejeniyar zai ƙare. Hannayen jarin bankuna Amurka sun faɗi a jiya Litinin, duk da cewa shugaban ƙasar Joe Biden ya tabbatar wa Amurkawa cewa tsarin bankuna Amurka bai da matsala, kuma masu biyan haraji ba su ne za su biya masu ajiya ba a wasu bankuna biyu da aka rufe. Amurkawa su kwantar da hankalinsu akan tsarin bankin ƙasar. Kudaden kunana, a cewar Biden a cikin wata sanarwa ta minti 5 da ya gabatar a fadar White House yayin da aka bude hada-hadar kasuwancin makon, ya ce duk kwastomomin da ke ajiya a bankin Silicon Valley da ke California za su samu damar fitar kudaden ajiyarsu, yayin da jami'ai a fannin kudi na gwamnatin tarayya suka karɓi ragamar ayyukan bankunan. Yawan aukuwar laifukan nuna kiyayya a Amurka ya ƙara matuƙa a shekarar 2021, inda ya kafa tarihi a wasu lamura kusan 11,000 da suka auku, a cewar hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI a wani ƙarin bayani na rahoton hukumar kan laifuffukan kiyayya na shekara-shekara. An samu rahoton laifuffukan kiyayya guda 10,840 a shekarar 2021 a cewar sabon rahoton, inda aka samu ƙari na kashi 31 cikin 100 daga 8,263 da aka ba da rahoto a shekarar da ta gabata. A baya, hukumar FBI ta sanar da samun rahoton laifuffuka nuna kiyayya har su 7,262 a shekarar 2021, amma bisa ga wasu bayanai da ba cikakku ba.
Anjima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Kwanaki kalilan kafin zaɓuɓɓukan gwamnoni da 'yan majalisun dokoki a wasu jihohin Najeriya, an fara samun zafafan kalamai daga wasu jama'a wanda idan ba a daƙile su ba suna iya janyo tashin hankali a tsakanin al'umma. Don haka nema wasu masu ruwa da tsaki suka shiga jan hankula. Zainab Babaji gare ki.
Ɗaya daga cikin ababen da ke saurin harzuka jama'a musamman mabiya addinai shine yin kalamai game da addini, wanda kuma shine wasu 'yan siyasa ke amfani da shi don rarraba kawunan jama'a da zummarcin maburinsu. Jihar Nasarawa da ke da tarihin zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban, a wannan kakan zaben an fara samun cece kuce da ke rura wutar rikici da in ba a sha kanta ba za ta zame matsala. Shugaban kungiyar haɗin kan Krista a jihar Nasarawa, Very Reverend Father Sunday Emma, ya ce ba sa buƙatar wani yanayi da zai ɓata zamantakewarsu.
Nasarawa dai sani kowa ne, kaga gida ɗaya musulmi biyu ko uku, a samu Krista biyu ko uku, aka muna cidanya. To wannan abun ya zo mana da bacin rai sosai. Mun gode gwamna ya dauke mataki, ya kira shugabannin addinai, mun zauna mun lance wannan, har yanzu muna lance wannan. Muna kira ga kowane mabiyin almasihu domin ɗaukaka almasihu ya jefa kuri'a bisa ga abin da ya gani, duba cancanta waɗanda suna so su fake da addini kuma domin su cima burinsu, muna addu'a Allah ya ba su ganewa.
Shi ma sakataren kungiyar jama'atu Nasrul Islam a jihar Nasarawa, Imam Muhammad Ali, ya ce suna kan faɗakarwa kan zaman lafiya.
Nasarawa ba mu taɓa faɗa na addini ba. In ma akwai wani faɗa da aka yi a Nasarawa bai wuce ta ƙabilanci ko kuma manoma da makiyaya ba. Saboda haka duk maganganun da ake faɗa akan maganan addini da sauransu wani abu ce wanda insha Allah ta'ala mu jihar Nasarawa ba za mu yi shi ba. A masallatanmu dai kamar mu musulmai kullum muna kira ga mutane mu sani cewa abinda zaman lafiya bai kawo shi ba, tashin hankali baya kawo shi.
Gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, a taron da ya yi da masu ruwa da tsakin jihar, ya ce kamar wasu jihohin Najeriya suna zaune ne da junansu da ke da bambancin addini.
So we cannot afford in any way whatsoever to begin a religious war in Nasarawa state.
Ya ce ko ma menene ba za mu fara yakin addini a jihar Nasarawa ba.
We cannot allow politics to divide us.
Ba za mu bar siyasa ta raba mu ba. Don haka gwamnan ya roki sarakuna, shugabannin addinai da na al'umma su yi hudubar zama lafiya wa mabiyansu. A jihar Plateau ma an samu irin wannan cece kucen, wanda dan takarar gwamna a jami'ar PDP Barista Caleb Mutfang yace jama'a su kwantar da hankulansu.
Ina so in ba duk al'umman Plateau kowa ya kwantar da hankalin shi. Za mu yi yakacin kokarin mu domin kasar Jos ta zama kasar kowa, ta tabbatar da cewa duk wanda yake zaune cikin Jos yayi rayuwar shi a cikin lumana, a cikin kwanciyar hankali.
A shekarun baya dai irin waɗannan kalamai marasa daɗi sun haddasa mummunan rikicin bayan zaɓe da ya kai ga rasa rayukan jama'a da dama da salwantar dukiyoyi masu tarin yawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa ƙarfe 1:09 na dare. Ga Maryam ta dada labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Litinin, Iran ta sanar cewa jagoran addinin kasar ya yi afuwa ga mutane sama da 22,000 da aka kama a zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin da ta mamaye jamhuriyar ta musulunci. Nan take dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta ba da tabbacin sakin mutanen da yawa. Sanarwar da shugaban ma'aikatar shari'a Iran, Ghulam Hussein Husseini Ejehi, ya bayar. A karan farko ta yi karin haske akan yadda gwamnatin kasar ta dauki mataki bayan zanga-zangar da aka yi akan mutuwar Masa Amini mai shekaru 22 a watan Satumban da ya gabata wadda ƴan sandan kasar suka tsare ta har ila yau ta kuma nuna cewa yanzu tsarin mulkin Iran ya samu sukunin bayyana girman tarzumar wanda ke zaman ɗaya daga cikin manyan kalubalen da aka fuskanta a kasar tun bayan juyin-juyin halin da aka yi a shekarar 1979 an kuma kulle dubban mutane sakamakon matakan da aka dauka biyo bayan juyin-juyin halin shugaban majalisar dinkin duniya yayi kira ga kwararru a fannin kimiya da su bada kwararren hujjoji don sanya gwamnatoci su aiwatar da manufofin da za su magance sauyin yanayi kafin a zarta wani matakin dumamar yanayi Kalaman nasa na zuwa ne a daidai lokacin da masana da jami'ai daga sassa daban-daban na duniya suka hadu a birnin Interlaken na kasar Switzerland tsawon mako guda domin kammala rahoton ƙarshe cikin wasu guda bakwai da kwamitin manyan masana kimiyya na majalisar suka fitar tun bayan da aka kulle yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris a shekarar 2015 a cikin wani jawabi na bidiyo ga wakilan Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres Ya ce sabon rahoton da kwamitin gwamnatocin kasashen duniya kan sauyin yanayi ya fitar ya zo a muhimmin lokaci.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu sake lekawa Najeriya. Duk da ba lalle bane gwamnonin da ke gado su lashe zabe karo na biyu amma kwarin guwar ƴan hamayya yafi karfi a jihohin da gwamnoni za su kammala wa'adi a ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa a akasarin shiyoyin siyasa na Najeriya shida akwai irin jihohin da gwamnonin su ba sa cikin takara daga Abuja ga rahoton da wakilin Munasara Adamiel Hikaya ya aika mana
Wasu daga jihohin da lamarin ya shafa sun hada da Kano a arewa maso yamma, Rivers a kudu maso kudu, Abia a kudu maso gabar, Filato a arewa ta tsakiya da Taraba a arewa maso gabar. In an duba wani abun lura dukkan gwamnonin arewa maso yamma bakwai in ka ɗebe jihar Zamfara za su kammala wa'adi a wannan karo. Inda arewa maso gabar duk gwamnonin shida in ka ɗebe Taraba na neman tazarce karo na biyu. Bambancin arewa ta tsakiya nan ma jihar ɗaya ce wato Kwara gwamnati ke neman wa'adi na biyu amma dan jihar Kogi da bata cikin zaben gama gari sai sharhin ya zama na daban jami'in kamfen na jam'iyyar adawa ta NNPP a jihar Taraba injiniya Zakari Ahmad Guroje na fifi da tsora kamfen din kan yaki da bambance-bambancen addini da kabilanci a matsayin mafita ga kowace jam'iyya ma a jihar
da bambancin kabila a jihar Taraba da kuma bangaranci da ake fama da shi mu dawo mu zama al'umma a dunkule mu dawo mu zama muta ne guda daya mu dawo mu sa jihar mu a gaba ya zama Tarabar ita ce abinda yake a gaban mu ita Taraban dama ita ne abinda ta hada mu addini bata hada mu ba kabila bata hada mu ba bangaranci bata hada mu ba abinda ya hada mu shine jihar Taraba saboda haka Taraban ne za mu rike kowa za a yi tafiya da shi ne a bisa ga cancanta ba don addinin sa ba duk abinda mutum yake nema idan ya cancanci wannan abin za a yi masa kuma za a bashi insha Allah ba tare da la'akari da addinin sa bangaranci da ya fito ko kuma yaren sa ba
shi ma kakakin kamfen din babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Katsina Imran Wadanas na cewa duk da jiyarar ta shugaba Buhari amma wannan karo sun shirye kawo sauyi
kai muna fuskantar Allah ya kai mu 18 ga wata mu ci zabe tunda mai girma Aminu Bello Masari ya gama da haka duka tunda ga shi ne girma Aminu Bello Masari har zuwa shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari hankalinsa ya kwanta da haka al'ummar jihar Katsina dama ce da suka samu su fito su zaɓi wanda suke so zaɓen da aka yi na 25 ga wata ya tabbatar da cewa al'ummar jihar Katsina al'umma ce ta jam'iyyar PDP saboda ko ba komai sun kawo mai girma a cikin Abubakar Kuru'u wanda kuru'un da muka bada a Katsina sun fi waɗanda mutanen APC suka bada da haka hankalinmu kwance yake kuma shirye muke tsaf
hukumar zaɓen Najeriya INEC da ke shirin gudanar da zaɓen a ranar Asabar Robert din nan mai zuwa ta ba wa jami'u damar ci gaba da campaign har ranar wayewar jajiberin zaben. Zainab Aminu jami'a ce a sashin labarun hukumar.
Kowani rumfar zabe yana da na'urar Beavers dole sai an canja kamar kwanan wata da kuma irin zaben da za a gudanar. Kuma hukumar zabe ta buƙaci dukkan jami'an siyasa da su ci gaba da gudanar da yakin neman zaben su har zuwa ranar 16 ga watan Maris sa'o'i 24 kenan ga ranar zabe.
Ana jiran bayani a hukumance daga INEC kan kammala saita na'urorin Beavers don gudanar da zaben da za a iya samun shaida da korafe-korafen da kan taso a bayan zabe. Nasiru da Malika yan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Wato abun da nake so jama'a su gane shine wannan na'ura sabuwar na'ura ce a Najeriya. Kuma an bude ta haka a gabanka kana ana tattaba ta tana aiki za ta dauki hoton kaza aika za ta bullo da kaza. Amma abun da aka yi da riyar Najeriya aka tafka musu kariya aka ci amanar su shine an ce duk abun da aka yi nan yana fita direct ana transmitting din shi kai tsaye tafi dakin INEC. To duk abun da aka yi a wurin nan wannan abu yana nan cikin wannan na'urar bai zuwa ko ina. Idan ya kasance haka wannan yaudara a tarihin kasar duniya ba ta bayin haka ba.
Wallahi ya zama ta ce kudin nan ai kuma da zaben nan kuma kullum abin da ya kamata ku yi nan kullum mun da shi wannan tattakar don haka Allah ba gura da yadda yawa inda muke ganin mun kamata mu tsaya da mun fali gina siyasa shine gina mutane
a duniya Najeriya ba wanda ya kaya tibu gina mutane
na tabbatar maka ni dai a tarihin yan siyasa a Najeriya ban ga wanda ya gina mutane a Najeriya ai gina yan siyasa ai gina talaka ai gina inda ya fito irin tulu ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsakin mai wuya. Shin gaskiya ne wasu daga cikin na'urorin hukumar zaben Najeriya ba su yi aiki ba irin su Beavers a lokacin zaben shugaban kasa na Najeriya? To za su yi aiki a zaben gwamnoni da za a yi a ƙarshen makon nan mai zuwa? Sannan kuma da yake Tinubu ya sha kasa a zaben shugaban kasa a Lagos wanda jam'iyyar sa ba ta ci ba, za a sake kada shi a zaben gwamnoni? Duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba a kashi na biyu na muhawarar da muke ji game da sakamakon zaben shugaban kasar da ya bi gudana, wanda kuma muke yi yayin da muke jiran ganin yadda za ta kaya a zaben gwamnoni da za a yi a wannan Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu bayan da aka dage shi. Kafin mu fara ita muhawarar, bari mu ji wasu ra'ayoyi masu alaka da zaben shugaban kasa.
Sunana Aminu Sani Jaji, kuma a wannan zaure ina wakiltar jam'iyyar za ta jam'iyyar APC da kuma dan takararmu Ahmadu Bola Tinubu. Kwadar cike ma baya iya misaltuwa ganin cewa abun da 'yan Najeriya na cikar da suna ta jira wannan rana tun lokacin da aka fara jefa ƙuri'a mutane sun bi layi da rana da komi, amma alhamdulillah ga shi yanzu abun da suka zaba an bayyana musu abun ciki ne ga dukkanmu na 'yan Najeriya. Babban abin da muke fata shi ne cewa wannan dama da 'yan Najeriya suka ba wannan ɗan takara namu wanda zai jagoranci wannan ƙasa shi ne ta zama dalilin ƙara haɗa kanmu mu ƙara kuma sanin cewa ba mu da ƙasa ta 'yan Najeriya. Sunana Muhammad Lawan Dalado, ni ne shugaban jam'iyyar AKUD na ƙasa, wakilin jam'iyyar AKUD a wannan zaure.
Wannan yana alama cewa 'yan siyasa mun fara fahimtar juna, mun fara fahimtar gaskiya. Domin duk abin da muke yi nan kamar yadda na shafaɗi muna yi ne domin akwai Najeriya. In ba Najeriya ba ka ganin an yi wata harka ta yau da kullum. To da haka muna farin ciki, kuma shi kanshi ɗan Bago ba ya wuce ɗan takara yanzu ya zama abin nan zaɓen shugaban ƙasa. Ai ya yi musu maganganu masu daɗi wanda suka taɓa min zuciya, wanda ya ce yau ya ci zaɓe. Amma fa zaɓen ba nasara ce ba, ce shi kaɗai. Nasara ce ta dukkan 'yan Najeriya, saboda haka duk wani ɗan Najeriya ya zo ya ba da gudunmawarsa domin Najeriya ta ci gaba. Wannan kar mu sha min daɗi ƙwarai, kuma Allah ya sa mu ba shi haɗin kan a zo a samu ci gaba a Najeriya.
To a gaishe ku, to yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamalika ya shirya mana tsakanin wakilan jam'iyyun siyasa guda uku na Najeriya wanda su haka da jam'iyyar APC wacce ke da wakilcin Sanusi Babatanko, wato Bayan Bauchi kenan, da jam'iyyar PDP dake da wakilcin Yusuf Arro da kuma jam'iyyar Labour wacce Ibrahim Hussein Abdul Karim yake wakilta. To kamar yadda muka ce akwai abubuwa da dama da zamu tattauna don haka ba da bata lokaci ba. Ibrahim sada ku da baki namu da kuma shi wakilin namu. To bismillah malamai.
Kai mun kashe kuɗi over 400 billion kan wannan na'urar saboda aiki. Amma a sheran da za a zo 400 billion wallahi kudi ne kamata yi.
Shi shugaban kuma
zai wallahi kudi ne kamata yi. Baba gina mai wannan wallahi kudi ne kamata yi. Saboda duk abin da aka shirya ƙarya ake yi Buhari an mai ƙarya. Na san sabbin sun musu ƙarya kuma an karbi wani dan gwajina
ne da yafi abin da zan gaya ba
ba ya
shi kin gure zo jawabin karbar ga take da ran gode wa shi Mahmud Yakubu saboda kokarin da yi amma Ibrahim Abdul Karim yana cewa da Mahmud Yakubu ma gidan yare ya
fara abin da ya kamata yake nan tun gure masa gode kuma ba shi kada ba duk Allah ya
yi da ya gori
an yi yanzu mun san ce mu ma an tuce mu ne a Lagos.
Ba ku fara ba saboda mun ci kuri'ar da mu muka tara daga cikin command center dinmu muna da kuri'a ta fi 1900 kun yanke mana ita kuma 400 sai ta kuma 500 sannan kuma kun rage mana abin da mu abin da muka yi da muka je Lagos abin da muke son mu ci ku da ratar miliyan vote miliyan ɗaya
to gaga ya kamata a ce kun ci Lagos
abin kuma
a ce an gada tilma
shi da kinifin da kai sai
da shi ina tabbatar maka in dai za a ga in mutum ya rasa kujera
a ba magana yanzu da na faɗa magana cikin kala abu ya rasa maka
to sai mun furi da wani wani sai ka ga din ne ka da mu
I never. Tana ana tattaba ta tana aiki za ta dauki hoton ka za a yi ka za ta bullo da kaza amma abunda aka yi da riyan Najeriya aka tafka musu kariya aka ci amanan su shine an ce duk abunda aka yi nan yana fita dare ana transmitting din shi kai tsaye tafi dakin ayyana
ofishin
saba dakin abunan kara bayanai to duk abunda aka yi a wurin nan wannan abu yana nan cikin wannan bin kamar yanda muka samu bayanai to kaga a wannan idan ya kasance haka wannan yaudara a tarihin kasar duniya ba ta bayin haka ba kuma mutumin da aka ba amana
kuna ganin da ba na sakamakon na'urar ki nan gaba
ba abinda da bayanan da muka samu ne ne ko sai mun ne abinda shi abinda ya kamata abinda ya kamata wannan na'urar ita ce ake dubawa ana karanta sakamako because already sakamako ya taru based on daga inda aka zabo da jahohi da ko ina da ko ina to sai kasance irin wancan tsari da aka yi a 1999 da takaddu wani wuri an gyara wani ka duba misali kamar sakamako da yazo daga Kano abun kunya a ce professor vice chancellor zai zo da abu har a ce an gyara mashi irin wannan professor ya kamata ya tsare kansa su koma gida ba da amfani
da ke abinda ya kamata ku yi nan munna wa shi da wannan dan tagarar don haka Allah ba gura dai da yawa inda muke ganin mun kamata mu tsaya da mun bani amma don ba
wato ina so ka gano wani bara a Najeriya a yau babu da dan siyasa gogagge wanda ya wahala a siyasa ya gina siyasa a Najeriya kamar a Atiku Abubakar
gina siyasa ba ba gina kanka bane gina siyasa shine gina mutane
ai din Najeriya ba wanda ka ce gina mutane
na tabbatar maka ni dai a tarihin yan siyasa a Najeriya ban ga wanda ya gina mutane a Najeriya ai gina yan siyasa ai gina talaka ai gina inda ya fito irin tunuwa kuma ya gina yan arewa ya gina yan kudu ya gina yan yamurai
ba ta nan yanzu misali
mana duk wani dan siyasa yanzu
kuma misali su suna
da zani ai ga su wanda ya
kamar da ramoshi
duk wani dan
kamar wa
duk wani talata anan arewa duk wani dan mai gwamna duk wanda daga nan suke da ba wanda tunubu bai taimake shi kuma sai babu ba Allah na ana tabbatar da wannan ba wanda tunubu bai taimake shi saboda haka amma in dai gina kai na yarda yau ka tuku gina yanzu kowa a cikin siyasa amma gina mutane in dai gina mutane
ana
ba da haka ana tunubu da kowa a Najeriya
to gona tunubu shi ma a Lagos ba wanda yake shi kudi ba wanda ya kai shi kudi a Lagos ya wata yake ake
fada kace ana fada amma ba wanda ya sani amma ya kudi ya laifi ne
ta zama ta sarki bayan goci yi mana bayanin me bambancin shi a Shiko Abubakar da shi Bola Tinubu don kace ba
Bola Tinubu yayi abinda za a gani a fada Bola Tinubu ya gina mutane bai gina kansa kadai ba kaga ne ya gina yan arewa yau ina kusan kuri wanda Bola Tinubu zai samu doka a ne don me saboda ya gina mutanen ya gina kasarsa in lokacin da yake Lagos ba wanda zai shiga Lagos da ya fita lafiya a kan mutum abinda ya shafi security abinda ya shafi tsaro a cikin Lagos kusan yanzu babu inda ya kai Lagos tsaro a Najeriya sannan ya gina Lagos ɗin kanta ya yi hanyoyi ya gina gari a cikin ruwa wanda wani hanyoyi da ya a cikin Lagos suna da yawa a tsaye haka wanda ya gina gari mutumin da ya gina gari ma gaba daya a cikin Lagos
bari mu zage mu ji kafin mu ma dawo gun kai ba bai kare dan kai dama da yar da shi a Peter Obi a 2019 yayi mataimakin dan takara da gaci ko Abubakar bari mu wannan tambaya ku gudu yusa wato kai ne ka dauki mulkin Tinubu menene yau din aka ce shugaba Tinubu ne mai ka dauke shi a matsayin shugaban Najeriya wanda kuma ba dan takarar gaci ko Abubakar ba
wato ni bana iya yi ma wani mummunan zato har kullum naka yake kyan zato a kowa ba za mu iya sanin mulkin Tinubu yanda zai kasance amma babban abun bakin ciki ne da zan faɗa shine ta hanyar da mutum zai zo mulki Tinubu zai iya mulki mai kyau ban sani ba zai iya mara kyau ban sani ba wannan Allah ne ya sani sai ya zo mulkin da ya yi a Lagos yayi wanda ya mulki a jiha ba za ka kwatanta shi da mulkin Najeriya ba amma abu daya da muke kallo Tinubu ya tsufa kuma yana da alamu na dan rashin koshin lafiya so waɗannan abubuwan muna ganin kamar yanayin Najeriya za ta dan gashi wahala ba dan da bane amma aiki ne da yake bukatar jajircewa da tsayawa ba gudu ba ja da ba dare ba rana domin ina zuwa aiki ne wanda ake bukatar mutum wanda yake tsayayye da duka mun san da Najeriya take so idan ka dauko mutumin da yake shekarunsa sun tafi kuma yana da dan illa na rashin lafiya wani lokaci wasu abubuwa za su dan sha mai kai na kasa da shi idan ba samu na kirki ba ka samu matsala
to a gaishe ku to sai mu tsaya nan sai Allah ya kamar rana wace mu da muku da ci gaban wannan muhawara din ko mu duba shi kanshi zaɓin gwamnoni wanda kafin rana wace din in kuma ya tafi daidai an yi shi an kammala to yanzu a madadin su bakin namu wato shi Sanusi Babantanko Brian Bauchi na jam'iyyar APC da Yusuf Aldo na jam'iyyar PDP da kuma Ibrahim Hussaini Abdul Karim na jam'iyyar Labour da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya dauki firar ni ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington ku huta lafiya
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice
a takaice Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta bada damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60 yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya tawagar wakilan Rasha a tattaunawar da aka yi da manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya ta bayyana ganawar da aka yi jiya Litinin a matsayin cikakkiya kuma mai kyau amma ta ce Rasha na son ganin ci gaba mai ma'ana akan wata yarjejeniya makamanciyar ta game da batun fitar da kayayyaki daga Rasha kafin wa'adin yarjejeniyar fitar da hatsin ta Ukraine ta sake karewa. Hannayen jaran bankunan Amurka sun fada a jiya Litinin duk da cewa shugaban kasar Joe Biden ya tabbatar wa Amurkawa cewa tsarin bankunan Amurka bai da matsala kuma masu biyan haraji ba su ne za su biya masu ajiya ba a wasu bankuna biyu da aka rufe.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci na misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jimu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da take da gabatarwa, sai kuma Daji Balawi da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni, kuma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.